sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitin 1621-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani far'a hiya sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da gwamnatin jihar Gombe ta dauka bayan fitar kabilanci da ta yi sanadiyar mutuwar mutum 15
in Allah kunta abu ya faru da sai ya faru wannan al'amari ya faru ne kuma shi kadin ku san labarin cewa al'ummar wajen da kun guda akwai hatsari a kurji wanda tsakanin su da magani hakan ba alheri ba ne kuma da kyau alheri a cikin ikon sa kuma da nan da farko al'amarin Allah kunta sai ya faru dole sai ya faru
Gwamnan Kaduna na karin bayani kan matsayarsa ta ba sani ba sabo ga yan bindiga da suka addabi jahar.
Waɗannan yan ta'addan ba ruwansu da addininka ko kabilarka in suka ganka kuɗi suka gani daga fuskanka ba za su gane ko kai musulmi ba ne ko kai kirista ne ko kai bahaushe ne ko bafilata ne ko afiya kawai in suka kama ka za su rike ka sai an ba su kuɗi. Ni kawai addini ce. Mu haɗa kanmu mu san cewa mutanen banza ne mu haɗa kanmu inda muka san su a fitar da su a maganin su.
A jamhuriyar Niger hukuma na tsara yadda za ta gudanar da rigakafin cutar coronavirus bayan samun kaso daga shirin tallafi na COVAX da ke agazawa kasashe masu tasowa.
Shi dai in kun ga gani wanga vaccin da muka amsa wajen in ce muku na wanda za a yi mutum kamar 355 wanga shine na farko kuma alƙawarin da sun ka doka da ya kare kuma za a ci gaba da kawo wannan ha a ga abinda gwamnati ya bukata.
Muna da shirin yanayi da muhalli da darussan Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikice-rikice, satar mutane ta zama ruwan dare wanda a cikin su har da yara 'yan makaranta. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi sun ce sun mai da hankali don tabbatar da waɗanda aka sace an sako su sun dawo gidajensu lafiya. Amma ƙwararru a fannin lafiya da sauransu suna cewa bai kamata taimakon waɗanda aka sace ya tsaya a nan ba. Waɗanda abin ya shafa suna buƙatar taimako na musamman a jiki da kuma ƙwaƙwalwa don su sake komawa cikin al'ummominsu da kuma maganin ƙyama. Ƙwararrun masu zaman kansu da suke aiki tare da ofishin babban kwamishinan kula da kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka bayyana haka a cikin wani rahoto da aka fitar a ranar 3 ga watan Maris. Kwana ɗaya bayan sakin ɗalibai mata 'yan makarantar sakandare 279 da aka yi garkuwa da su a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ƙwararrun goma sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta ba da fifiko don kulawa ga waɗanda abin ya shafa da kuma wasu sauran abubuwa. A ɗauki ƙwararren matakai na kariya kan satar mutane da kuma ƙarfafa matakan kariya ga yara da suke cikin haɗari. Ɗaya daga cikin ƙwararrun kuma likitan ƙwaƙwalwa Dr. Haruna Yakub ya koka kan annobar satar mutane. An yi wa sama da Amurka kashi 30% da suka haura shekara 18 kusan miliyan 78.5 cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19. A cewar wasu sabbin alƙalima da hukumar kula da cututtuka masu yaɗuwa ta Amurka ta fitar. Hukumar ta CDC ta ce kashi 48% na manyan akalla sun karɓi allurar rigakafin ɗaya, haka kuma kashi 80% na tsofaffi waɗanda mafi yawa su ne suke cikin haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar, yayin da aka yi wa kashi 64% na tsofaffin cikakkiyar allurar rigakafin. Hukumar ta CDC ta kuma ba da rahoton kusan mutane 5,800 na waɗanda aka yi musu rigakafin, amma kuma suka sake harbuwa da ƙwayar cutar. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce dukkanin alluran rigakafin da ake da su sun nuna suna aiki na hana kamuwa da rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hajji Alhamis babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tuni yankin Tigray na arewacin Habasha yake cikin mummunan yanayi da yanzu yake ƙara muni watanni 5 bayan ɓarkewar rikici, yayin da ake fuskantar ƙaruwar yunwa da cin zarafi ta fannin jima'i kuma babu alamar janyewar sojojin Eritrea. McLaughlin ya faɗa wa wani taron sirri na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ofishinsa ya fara karɓar rahotanni na mutanen da yunwa ta kashe, a cewar wani kwafin jawabinsa da BOA ta gani. Lokok ya faɗa wa membobin kwamitin, mun karɓi rahoton farko a wannan makon na mutum huɗu da suka rasa mahallansu da suka mutu saboda yunwa, sannan mun karɓi rahoto a wannan safiyar na mutane 150 da ke mutuwa sakamakon yunwa a yankin Ofla da ke kudu da Makele. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba za ta bari wata ƙasar waje ta yi katsalandan a zaben Amurka ba, bayan ya ɗauki matakin ladabtar da Rasha kan yin hakan kuma wani babban harin ta yanar gizo. Biden ya faɗa a fadar White House cewa a yau na amince da matakai da dama, ciki har da korar jami'an Rasha da dama sakamakon ayyukansu, na kuma sanya hannu kan dokar shugaban ƙasa wanda ke bayar da umarnin sabbin matakai, ciki har da takunkumi don magance ainihin ayyukan cutarwa da Rasha ta yi kan muradin Amurka. Biden ya ce ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho da suka yi a farkon wannan makon cewa da zai iya ɗaukar matakan da suka fi haka, amma ya zaɓi ya yi daidai gwargwado kuma baya neman ƙarin rikici tsakanin Washington da Moscow. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ba Afghanistan tambacin goyon bayan Amurka a wata ziyarar bazata da ya kai jiya Alhamis don tattaunawa kan janye sojojin Amurka 2,500 nan da zuwa 11 ga watan Satumba na wannan shekarar. Blinken ya yi ƙoƙarin ba jami'an Afghanistan tabbacin cewa Amurka za ta ci gaba da jajircewa kan ƙasar, inda Amurka ta jibge dakarunta tun 2001 biyo bayan hare-haren ta'addanci a biranen New York da Washington a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar. Blinken ya faɗa wa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban ƙasar da ke Kabul cewa na so nuna a wannan ziyarar ta wani ci gaba da sadaukarwar da Amurka ke yi wa Jamhuriyar Musulunci da kuma mutanen Afghanistan. Kawancen yana canjawa, amma kawancen kanta na wanzuwa.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gabar kabilanci a yankin kudancin Gombe ta haddasa arangama tsakanin kabilu biyu, inda aka samu asarar rayuka akalla mutane 15 sun rasa ransu. Fitinar ta auku ne a ƙauyukan Inyuwar da Jassu a yankin karamar hukumar Balanga, inda hakan ya haddasa zubar da jini. Wannan lamari ya shafi kabilar Lunguda da Waja da ke zaune a garuruwa da ke makwabtaka da juna. Tuna gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya ya ayyana dokar hana yawo a yankunan da lamarin ya shafa don dawo da doka da oda. Kazalika gwamnan ya yi alwashin cakko waɗanda suka haddasa tashin fitinar don fuskantar hukunci. Ga ƙarin bayani a rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Bincike ya nuna cewa rikicin kabilancin ya faru ne a sanadiyar filin noma a tsakanin kabilar Waja da kuma kabilar Lunguda, da ya kai ga rasa rayukan mutane da na dukiyoyi da kayan abinci da kuma kona gidaje a ƙauyen Yor. Wakilin hakimin ƙauyen Mr. Yohana Estefanos ya shaida wa gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya cewa mutane guda 7 sun rasa rayukansu a sanadiyar rikicin. Ya ce cikin dare aka farma ƙauyen suna barci, sai suka ga an bunkawa gidajensu wuta, ana faɗin cewa ku fice mana daga filaye ko kuma mu shafe ku. A ƙauyen Jesu, shugaban al'ummar yankin Mr. Jason Jesse ya shaida wa gwamna Muhammad Inuwa Yahaya sun yi asarar mutane guda 7 a sanadiyar rikicin, yayin da aka kone gidaje masu yawa da wuraren da ake tanada abinci. Sun bayyana gamsuwarsu kan yadda gwamnan ya ɗau mataki cikin hanzari don magance rikicin. A bayan kai ziyarar ganewa dunduna irin ɓannan da aka aikata ne, sai kwamishinan tarbiyya da tsaro na cikin gida Adamu Dishikwaltun ya yi bayani wa manema labarai a hukumance.
Sana Adamu Dishikwaltu, Honorable Commissioner Internal Security and Ethical Orientation na jihar Gombe.
Tuli mana karin haske mana dangane da abin da yake faruwa a karamar hukumar Balanga.
Abin da yake faruwa abin bakin ciki ne, ba abu ne wanda yake al'umma suna buƙatar sa ba. To masha al'amari idan ya faru, in Allah kunta abu ya faru dole sai ya faru. Wannan al'amari ya faru ne tun da shekaru muke samun labarin cewa al'ummar Waje da Lunguda akwai hatsaniya, akwai rashin fahimta tsakanin su, wanda muna gani hakan ba alheri bane ko ba zai jawo alheri ba. Allah cikin ikonsa kuma yana faɗa da farko al'amarin Allah ku ta sai ya faru dole sai ya faru din. Kuma alhamdulillah wannan abu ya faru, mun je mun gani idan ƙauyen Heman da na Jisu kenan da kuma Nyuwar daga ruwan na lunguda wanda aka kai musu hari a yi asarar dukiya da rayuka a wurin. Man da arasu dukiya sosai, an kona gidaje da kayan abinci kuma asarar rayuka, wanda yanzu ana bincike a gane cewa hakikanin mutum nawa ne aka rasa. Wanda kuma alhamdulillahi faruwar abun mai girma gwamna Alhaji Mahmudu Inuwa Yayya bai yi kasa a gwiwa ba, a jin yaɗa toga mai ƙarfi wanda shi da kansa ya jagoranci tawagar muka je har wannan lunguna ɗin, har wannan wurare da abu ya faru, aka jajanta musu, aka kuma ja hankalinsu akan cewa ake irin akwai irin wannan, saboda duk abin da ake nema in babu zaman lafiya ba za a same shi ba. An tattauna da jami'an tsaro, wanda an tattauna da DSS, an tattauna da DSS a wurin, akwai commissioner of police, akwai commandant 301, commander 301 today an je an tattauna kuma so da matakai da hanyoyin da za a bi a dakile wannan din kuma a magance aukuwan irin wannan a gaba. Domin jiya duma tare da su, kuma tare su muka je har wurin, dukkan kowa gani wa idonsa, take yanki mai girma gwamna Bada Umaru ya ce to waɗanda ganin waɗanda suka bar gidajensu sakamakon ƙura musu gidaje, Bada Umaru ne cewa a kai musu agajin gaggawa. Kiran ga al'umman jihar Gombe shi ne, na farko mu kasance masu bin doka da oda, na biyu mu kasance masu haƙuri, domin duk abin da ya faru in ba a kai hankali nesa ba, in ba a yi haƙuri ba, to abin ba zai kai mu ga nasara ba. Duk wanda ya je wannan wuri ya gani ya ga abin da ya faru da idonsa, domin abu ne babu kyan gani. An rasa dukiya, an rasa gidaje, an rasa abinci, an kai ga rasa rayuka.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai yana ƙara fayyace matsayarsa kan 'yan bindiga ko barayin mutane da suka addaba jihar da wasu jihohin arewa maso yamma. El-Rufai na nuna ba buƙatar sulhu da 'yan ta'addan damuwar ɗabiyarsu kan jama'a da zama annoba da ke hana mutane sakat. Da Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Gwamna Nasiru El-Rufai wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a cikin wata tattaunawa a garin Kaduna, ya ce ya zama dole a dunkule guri guda domin tunkarar 'yan ta'addan da ke kashe mutane ba ji ba gani.
Waɗannan 'yan ta'addan ba ruwansu da addininka ko ƙabilarka, in suka ganka kuɗi suka gani, daga fuskanka ba za su gane ko kai musulmi ba ne, ko kai kirista ne, ko kai bahaushe ne, ko bafillata ne, ko akiya. Kawai in suka kama ka za su riƙe ka sai an ba su kuɗi. Ni kawai addini ciki. Mu haɗa kanmu mu san cewa mutanen nan banza ne, mu haɗa kanmu inda muka san su a fitar da su a maganin su, amma sai su dauki abin su mai da shi addini da kabilanci domin sun ki zabi an kada su.
Dai wasu malaman addini a jihar Kaduna suka yi nisa wajen yunkurin haɗa kawunan musulmi da kirista a jihar baki daya, musamman ma dai ta hanyar kyautata mu'amala da zamantakewa tsakanin juna. Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna Pastor Yohana Buru na cikin irin waɗannan malamai, saboda yadda kowace shekara yake kaiwa musulmai tallafi a watan Ramadana domin yin azumi.
To dalilin da muka kawo wannan kyaututtuka ga nakasassu, domin mun san wannan watan babban wata ne ga duka musulmai, wajibi ne mu taimake su domin su samu saukin yin Ramadan, su kuma yi addu'a yadda za su samu zaman lafiya kasan nan. Muna so mu gina kyakkyawan mu'amala tsakanin kristoci da musulmi, a samu kyakkyawan fahimtar juna, a inganta wannan zamantakewa, wannan yaddan da ke tsakani da juna, ƴan wantaka a matsayin mu na bil'adama. Muna so mu ƙara gina ta, don in musulmi da kristoci suka gane da kansu, to za su iya fitar da Najeriya cikin halin ciki. Shi yasa muna wannan abubuwan domin cin gaban Najeriya, haɗin kan musulmi da kristoci. Dole mu samu sabani, harshe da haƙuri. Ina roƙon musulmi duk wanda kristo suka bata musu rai, to a yafe. Haka maga kristoci wanda musulmi suka bata musu rai, a yafe da mu samu zaman lafiya, don yafiyan nan fa ita ce mafitan mu.
Wasu daga cikin masu bukata ta musamman da wannan kungiya ta Pastor Yohana Buru ta tallafawa ma sun yi godiya da wannan tallafi na kayan azumi.
Farko dai sunana Ma'awiya Jabir, mataimakin shama na kungiyar nan na kasassu da marasa karfi. Muna jinjina da yabo da godiya ga Pastor Yohana da ya sake tunawa da mu kamar da ya saba a duk shekara, ya kawo mana danyen abinci kuma ya kawo mana da faffi lokacin buɗe baki. Na gode, mun gode, mun Allah saka da alkhairi.
Sunana Biba Jibrin, ina farin ciki kiran da zan yi ga masu kuɗi da kuma malaman suna cewa ma nakasassu mabukata ne muna da bukata ko lokacin musamman wannan lokacin watan Ramadan da ya kama duk wanda aka taimaka wa mawa da kayan abinci tun Allah ya ji muna sa ran cewa ba karamin lada bane da kuma jin dadi da shi wanda aka taimaka mawa
maganar matsalar bambance-bambancen addini da kabilanci a wasu sassan jihar Kaduna dai sun dade suna kawo matsalar tsaro sai dai ya zuwa yanzu a iya cewa waɗannan matsaloli sun fara gushewa Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bayyana shirin soma kamfanin allurar rigakafin cutar corona a baki dayan jihohin kasar bayan da suka amshi kasan allurar da manyan kasashen duniya suka yi alkawarin baiwa kasashe masu tasowa a gargashin shirin COVAX mai muradin samar da daidaito a tsakanin al'ummomin duniya akan batun yaki da wannan annoba Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan lafiya na jamhuriyar Niger
shi dai in kun ga gani wanga vaccine da muka amsa wajen in ce muku na wanda za a yi mutum kamar 355 wanga shine na farko kuma alƙawarin da sun ka doka da ya kare kuma za a ci gaba da kawo wannan ha a ga abinda gwamnati ya bukata na samun duk abinda ake ce ma civil ayi musu wannan shawshawa tsakanin gobe daban da gowanga vaccine din zai taya cikin jaha 7 na kasa dan a fara wannan shawshawa
suwa ne za a yi wa wannan shawshawa
duk wani wanda ke aikin likita duk wani soji duk wani wanda a gidan kaso duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya duk wani dan shekara 18 ko lahiya ta lau za a yi mai wannan shawshawa tunda menene muhimmancin wannan shawshawa kana ganin nan kasashen mu lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da anka doka game da roƙon Allah akwai yau kasa wanda zaka iske cikin kwana guda ta samu mutum 45,000 kai har 160 an gani zati wanda wuce waɗanda sun gumu cikin rana guda to ai kenan wanga shawshawa ta waje ba tun daga ta Allah yau ya sa muna jin wadi yau Allah ya sa ga ta mun gane ta kuma ita shawshawa ga in an kai maka ita kai batewa kai wannan ciwon in an kai maka ita amma in ba ai maka ita ba Allah dai za a ci ya kare tun da shi Allah ya ce a nemi magani ya ba da ilimin nemo magani magani gashi an samu shi kuma maganin ga da kaga yau na shawshawa ga wanda ake yi kasar Europe wanda ake yi kasar America wanda ake yi kasar Shin wanda ake kasar duka kasashen ga da ka sani na duniya wanda ake yi yau shine kuma mun ma ka samu ya zo nan ne kenan kiran da nake ga mutane su hito da hihi ai musu wannan shawshawa za a bude santrori ko ina cikin jiha
zuwa yaushe za a fara
nan in ka doka nan dai yanzu kamar lokacin da zamu samu dama doka yanzu wanga vaccine da ya zo mu kai shi cikin waɗancan jiha 7 da an kai shi sati wanga sati na ta ana wara amma nan da'ira mai an fara yanzu haka muna da kamar makafa 21 waɗanda tun da sayan buɗa sai da murice ana nan ana yi
ko wani abinda ya kamata mutane su bada kafin ayi ko kuwa
ko dala har kai masu balaguro an yi tanadi har wanda za ta yi haji mun yi tanadi har ƴan gudun hijira an yi tanadi ba wanda zai bada dala wanga vaccine din ko in ce wanga shawshawa kyauta ne kyauta ne ruwan Allah ba wanda zai bada dala in ma balaguro za kai ka zo ayi maka saboda ka san inda za ka fitana ka dauko wannan ciwon amma in an kai ma an kakara kanka wasu suna nan suna dibin cikin rezo sosai a ce an yi kaza an yi kaza ana ta fadin ƙarya mu nan duk mun je mun yi wannan shawshawa kuma ga mun nan daren da kam shi dai likita bai dauka cuta ya samu mutum ita tunda yayi rantsuwa har da zai fara wanga aiki yayi rantsuwa da alkur'ani mun yi imani da Allah wagga shawshawa shawshawa ce ingantatta in ban ga daji ba mu kam da haka muke kiran mutane su hito su wagga shawshawa saboda su kare kansu su kare kasar su kare iyalin su game da wanga mugun ci
ministan lafiya na jamhuriyar Niger Dr. Ilyasu Idi mai nasara a zantawar sa da Sulemu Muni Barma kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Da fatar masu azumin watan Ramadan suna cikin koshin lafiya. A makon jiya ne Majalisar Al'amuran Yanayi ta Najeriya ta yi wani taro na tsawon kwanaki uku tare da masu ruwa da tsaki domin tattauna bangarori daban-daban na alƙawuran da Najeriya ta ɗauka na rage gurɓataccen iskar carbon a cikin muhalli. Abin da ya sa na nemi jin ra'ayin ɗan Raji Umar Sale Anka a game da yadda wannan taro ya gudana. A yi sauraro lafiya.
Shi dai wannan taro da akan yi bisa al'ada dukkan ƙarshen shekara, amma wannan ya zo da wani sabon launi saboda matsalar COVID-19 da kuma mai yiwuwa watanninmu hadda tattalin arziki na ƙasa inda shafi gudanar da al'amura na gwamnati. Ba zai dami ya sani ba da mu 'yan kallo ne, 'yan kungiya ne, musamman da aka ce jihar Kano ce za ta yi ɗauki gabarar yin wannan taron. Amma dai saboda matsalolin ita cuta ta corona yasa aka yi shi daga Abuja. Kaɗan daga cikin ministoci da manya-manyan permanent secretaries suka taru a Abuja, mu kuma muna daga jihohinmu. Ita dai wannan National Council on Environment abu ne da ya shafi kowa da kowa, kuma duka abubuwan da karkata ne na yanda za a yi a kula da muhalli musamman na Najeriya. Duk da cewar shi muhalli idan ka kula da shi ya haɗa da duniya baki ɗaya, domin an samu matsala nan ta shafi kowa da kowa. Mu dai mun bi abubuwan da suka faru, amma dai gaskiya na tunanin abin bai mana armashi kamar yadda muka saba al'adance ba, da yake ya zama sabon abu ne. Domin idan an tattaru gaba ɗaya lokaci ɗaya akan yi gabatar da wa'innan kaloli wanda kuma bisa al'ada sukan kawo bukatunsu na yadda za a yi a tallafawa jihohinsu ko kuma a magance wasu matsaloli domin sahalewar duka ita council ɗin da ake taruwa. Idan an duba akan zauna a fitar da makaloli na daban-daban kuma fanni-fanni. Misali, akwai bangaren da ake kawo na ambaliyar ruwa, akwai wanda suke kawo nasu na dumaman yanayi, akwai masu bangaren bukatu na makamashi. So wannan akan ware jama'a su tafi kashi-kashi. Bana kuma dai bai kasance yadda za a haɗu tare kowa ya kawo matsalolinsa, yadda za a haɗu da masana da mu 'yan kungiyoyi da tattauna wannan abu.
Yayin da yanayin damuna yake daɗa ƙaratowa a yankin Sahel, inda a 'yan shekaru nan an fama da matsanancin matsalar ambaliyar ruwa da ya janyo asarar dukiyoyi da rayuka, mun nemi jin ta bakin shugaban ma'aikatar NUMA a game da irin shirin da suke yi domin tunkarar damunar bana. Dr. Salisu Dahiru shi ke jagorantar wannan ma'aikata a matakin tarayya.
A kashin gaskiya, duk lokacin da damuna ta karato haka, akwai fargaban aukuwan matsaloli da suka shafi zaizayen ƙasa da kuma ambaliyan ruwa da kuma abubuwa da suka shafi bullowan wasu cututtuka haka kuma da annoba da kuma ma wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki ta fannin noma da kiwo. Amma za mu fi ba da fifiko a kai maganan zaizayen ƙasa da kuma ambaliyan ruwa. Yanzu Najeriya da sauran ƙasashe na duniya suna fuskantan canjin yanayi, abinda ake kira climate change, wadda kusan ya addabi duniya. Kuma alamomin wannan canjin yanayi an fi ganin su ne a lokuta da kuma tsanani ko rashin ruwan sama da muke gani na faruwa a lokacin. Ko kaga an yi ruwan sama da yawa a watannin da ba a saba ganin ruwan sama ba, kuma idan ruwan nan zai taho yakan taho da yawa a lokaci daya, maimakon an san irin waɗannan lokutan kusan yakan zo ne a matsayin ko yayyafi haka ba tare da ya tsananta ba. Kuma mu jama'a su da yawa magudanan ruwa da muka sani, ko kwalbati ko gada ko madatsan ruwa da aka giggina domin taimakawa wurin rage ambaliya, sabila da ɗabi'unmu mukan ga cewa an cike waɗannan magudanan ruwan da ko da zuba shara ko ko an yi aikin gyaran hanya ko wani abu haka da ya kamata. Wannan kuma ƙasa ko taɓo ko laka ko sauran abubuwa sun toshe waɗannan magudanan ruwa. To idan ruwan nan ya zo so da yawa yakan fi ƙarfin waɗannan magudanan ruwan, sa'annan sai a ga ambaliya. Tunda shi ruwa a duk hanyar da ya saba bi, idan aka zo aka datse ko aka dakile waɗannan hanyoyin, shi yakan nema wa kansa hanya. Saboda haka idan bai samu yadda ya saba bi ba, ko ina yana iya biye shiga kuma haka kan jawo banna. Idan haka ya faru so da yawa abinda muka fara yi ma'aikatan mu ta Newmap shine muka jagoranci fadakar da jama'a da kuma aiki haikan wurin buɗa waɗannan maguranan ruwan da fidda shara da aka riga aka zuba cikin rani da sauransu domin idan aka yi ruwan nan ruwa ya samu ya wuce kuma da ƙara jawo hankalin ma'aikatan da ke kula da tsarin birane da garuruwa wato urban development cewa duk wurare da aka sani fadamu ne koko wurare ne da ruwa kan bi don ya tsane ruwan sama da ake yi irin waɗannan wuraren bai kamata an rarraba plotai a wurin don a yi gine-gine ba hakan yakan taimaka domin rage waɗannan ambaliya.
Mai sauraro, gashi mun koro bayani amma lokaci ya ci mana sai zuwa makon gobe idan Allah ya bamu iko mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake fatar mu ne lafiya.
Kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Masu sauraro, yanzu ga darasin Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin. Da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da azurta mu da fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani, ake sauraron tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Gidajenmu na bukatan wannan kira'o'i, motocinmu na bukatan kira'o'i, maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe, inda duka ji kida da waƙa to shedan na wuri, inda duka ji alqur'ani mai girma to babu shedan a wuri, saboda haka zukatanmu za su rayu ne da karatun alqur'ani mai girma. Qur'ani ya ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ina ana kan ta alqur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa. Haka shi yasa muka hadu don lancin wannan cassette ko kuma CD ko memory na wannan bawan Allah ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaka mai kokari mai da'a mai ladabi. Alhamdulillah mun haɗu a nan don mu yi wannan. Ina fata Allah ya mishi albarka, sauran abokanansa da sa'o'insa da masu kokari irin sa duk muna addu'a Allah ya yawaita mana irin su ya yi musu albarka. Ba mu manta ba kwanaki irin su Dr. Jabir su ma sun yi lancin irin wannan tafai nasu mun je har Sokoto an yi irin wannan don ƙara ƙarfafa su. Duk inda ƴaƴan wannan kungiya suka yi wani bajinta suka yi wani abu mai kama da irin wannan za mu je don ƙara ƙarfafa su. Kodaka shi ma muna mishi fatan alkhairi, muna fatan al'umma za su amfana da wannan abin da ya yi kuma ta wannan hanya za a yaɗa karatun Qur'ani ta ko'ina ya shiga ko'ina gidajenmu da ofisoshinmu da wuraren da muke sana'o'i. Sannan mu yi amfani da daman don nema wa ƙasarmu zaman lafiya ta hanyar kamun kafa da karatun alqur'ani mai girma. Ina kira ga masu hannu da shuni su sanya jarinsu wurin karatun alqur'ani mai girma, su karfafa ire-iren wa'annan ɗaliban ilimi, su karfafa irin wannan makarantu da ake kyankyashe mahaddata alqur'ani mai girma, shine zai taimaka wa zaman lafiyar kasa. Yanzu muke addu'a ga mai martaba sarkin zazzau marigayi wanda a makarantansa Malam Abbas ya haddan alqur'ani mai girma. Me kake tsammani in an samu ire-irensu sun bude irin wa'annan makarantu addu'o'i za su samu koda sun bar duniya suna kabarin su suna cin moriya irin abin da suka bari na wannan ayyuka akai. Don haka masu hannu da shuni su taimaka wurin asasa wa'annan makarantu, sannan malaman a cigaban daukar dawainiya
su musamman malaman suna ana taimaka musu to zaka ga an dakile shirka da bidiyoyi ko ina Allah ya taimake mu
da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdulrauf nake cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da sabon shiri kafin lokacin nake cewa mu wani lafiya wassalamu alaikum.